akan masu fashaka da masu shaguliya a duniya, haka nan kuma mun ga irin yadda sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma ta tarki masu miƙe ƙafa masu fashaka da shaguliya a duniya. Mun ga kuma wani babi da mashi wanda yake tsawatar da masu shaguliya. Masu shaguliya cewa kada su yi tsammanin wato sun hauta da munzira, akwai ababen da za su biyo baya ranar tashin alkiyama. Sannan malam ya kawo wani babi da ya buɗe cewa shan da wadata da kuma sharholiya suna ƙamfarar da juna ne ko ba suna ƙamfarar da juna ba, wato ma'ana shan tilas ne duk wanda yake da arziki sai ya zama ɗan sharholiya, ko kuwa duk wanda ka ganshi na sharholiya tabbas kawai 100% ne arziki. Malam ya tattauna akan wannan inda muka ji cewa ba su da alaka, so da yawa kan samu mai dukiya amma na Allah, yana kuma salwantar da dukiyar shi a hanyar Allah, wannan dukiyar ta ƙara mishi kusa da Allah ne, bata nisanta shi da Allah ba. To irin wannan kaga ba za a kira shi mai sharholiya ba. Akwai kuma talakar da ba shi da komai, bai aje ba, bai ba wani ajiya ba, amma kullum zuciyarsa tana nan tana kallon masu sharholiya, zuciyarsa tana karanta masa kai ma da kana da hali, kai ma haka za ka. To sannan malam ya kawo mana misalai na attara, wanda ya kawo tun daga maganar wuce wuri wurin gyara gashi, wuce wuri wurin ƙyalƙyalta ciki, wuce wuri wurin tufafin sawa, a wuce wuri wurin ababen ci da ababen sha, da irin taruka na bukunkuna, da kuma irin yadda mutum yakan riƙi waya, da irin kyalikyalanta har lambobin waya, ana samun attar a ciki. Malam ya kawo batun motoci da kyalikyalansu da lambobin mota, duk ana samun wato wuce wuri a ciki. Ya kawo batun gina gida da ƙawata gidan da kayan alatu, ya kawo batun wuce wuri wurin wato masu hidima, ya kawo batun wuce wuri wurin wasanni da bare abin da take so na holewa, ya kawo batun roƙon waɗansu abubuwa na waɗansu fitattun mutane a duniya, kamar waɗansu mawaƙa, kamar waɗansu ‘yan dambe, waɗansu dai fitattun mutane waɗanda ake ganin sun yi zarra a fanninsu. To sai ka ga hankicin mutum ɗaya, sai ka ji an ce za a sai shi naira miliyan kaza, dala miliyan kaza, takalminsa za ka ji an ce za a sai shi naira dala miliyan kaza. Duka dai waɗannan cikin misalai ne da malam ya bada akan yadda attara take. Sannan a fasali na gaba ya kawo dalilan da ke kawo attara, dalilai waɗanda yake su ne idan mutum ya sallama ma zuciyarsa, ya sake ta haka sakaka, to yana iya faɗa cikin wannan katafariyar cuta, za kuma ta cutar da shi. Sannan malam ya kawo irin mummunan akiba da wannan cuta take haifarwa. Mummunan akiba za ta raba mutum da Allah, za ta rataya shi da duniya, da nisanta shi da lahira, ta hana shi cin nasarar gidan lahira, da sauran abubuwa da malam ya kawo. Sannan malam ya kawo magunguna na wanda ya riga ya fada cutar ta, ko kuma wanda Allah ya taimake shi bai fada ba, wanda Allah ya taimake shi bai riga ya fada ba, to akwai matakan da zai dauka ba zai fada cikin wannan cuta ba. In kuma mutun ya riga ya fada, idan yayi aiki da wadannan shawarwari da malamin ya kawo, su ma za su ce maka gurin waraka sa daga wannan cuta. Har malamin ya kawo mana dai misalai daban-daban, wanda ina jin a ƙarshe malam sai ya kawo mana kogar da ƙarshe, ya kawo mana kallon rayuwar magabata tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da sauran mutanen kirki. Idan mutum yana kallon irin yadda suka yi rayuwa, ya kwaikwaye su, to wannan zai taimaka ya warke daga wannan cuta, ko kuma ya hana shi faɗawa cikin wannan cuta. A ƙarshe, ko kuma shi ne dai na kusa da ƙarshe, malai ya kawo batun mutum ya rika haƙura da waɗansu ni'imomi na duniya alhalin yana da iko a kansu, ba wai din ya rasa, yana da iko, yana da iko a kan tufafi iri kaza, amma ya haƙura. Don Allah ku hana yarinci ku daina bari sai na riƙa yin magana. Inna al-halal bayyinu wa inna al-haram bayyinu, wannan ya nuna ku san sabbin nan suke shedan na amfani da su. Mutum yana da daman da zai ji daɗin duniya, ba ba shi da hali ba, yana da hali, yana da kuma daman da zai haka, amma sai ki da gangar, domin me? Domin ya ki zuciyarsa ya hana ta abin da take so. To abu na ƙarshe da malam ya kawo shine mutum ya rika wato tarayya da talakawa cikin abin da talakawan suke yi, ba tarayya da masu kuɗi cikin abin da suke yi ba, tarayya da talakawa cikin abin da su talakawan suke yi, ɗabi'unsu, ababen cinsu, ababen shansu, tufafinsu, ka rika tarayya da talakawa. Inda suke zama kai ma ka zauna, abin da suke ci kai ma ka ci, abin da suke sawa a jikinsu kai ma ka sa. Ka rika yin wannan a rayuwarka, ko da bai zama tutur a rayuwarka ba, to ka rika tarayya da talakawa a cikin ababen da suka keɓanta da shi. Wato kenan wannan ana nufin idan ka ɗan daren musu, don talaucin ma martaba martaba ne, martaban wani ya fi na wani. To ko da kai talaucinka ya daren ma da yawa, to wata rana ka rika saukar da kanka domin ka yi tarayya da talakawa irin da musu. Abin da suke ci kai ma ka ci, abin da suke sha kai ma ka sha, abin da suke sa da tufafi kai ma ka sa, abin hawan da suke hawa talakawa kai ma ka hau. An fahimta? In suna hawa keke kai ma ka hau, ba keken gayu ne ke tare ba, akwai keken da in ka hau na gayu ne kawai, ba wai tarayyar talakawa ba ne, irin keken da ake cewa na motsa ne, wannan ai ba keken gayu ba ne, ba keken talakawa ba ne. Keken ma ai tsadan shi ma ya fi wani babur ɗin wani lokaci. Keke dai irin na talakawa, yauwa, ka hau keke kai ta hukutawa, yauwa, kuma ba tare da kana wani jin ɗari ɗari ko kana jin kunya ba, abin da talakawa suke ci kai ma ka ci. To wannan su ne abubuwan da malik ya kawo. To sai ce al-khatima, karkarewa ga baki ɗaya, wannan babin zai karkare ke, ya ce inna hadhihi hayati, kaga wannan rayuwar Allah ce ya yi shuha ha'ula'il mutarakun, rayuwar da take waɗannan ƴan sharholiyar suke rayuwa a cikinta, laysa illa zaharatul hayatid dunya, to ba wata aba ba ce face ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya. Da irin wannan facaka da sharholiya da waɗansu mutane suke yi, cikin abin da zai taimake ka ka gane ta, ka gane cewa wannan ba ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya ne kawai, wa huwa na'imun sa'ir, kuma duniyan nan dai duk ni'imar da ka gani a cikinta to mai gushewa ne, ba wata ni'ima da take dawwama. Da ni'imar lokaci akwai lokacin da za ka rasa lokaci, da ni'imar lafiya akwai lokacin da za ka yi cuta, da ni'imar dukiya akwai lokacin da zaka talauce mu wannan dukiya duk abin da kake jin ka mallaka akwai lokacin da yake wallahi baka da hali zuwa gare shi baka da hali zuwa wannan dukiya akwai lokacin da ciwo kawai zaka yi har sai ka manta ma kana da mota ciwo kawai ne wanda kullum kake yi amma kai ba ta mota kake yi ba ba ta mota kake ba kana gudun fatan kai ba ta gida kake yi ba ba ta kudi a account kake yi ba sai dai in za a sai magani amma kai wannan tattarin miliyoyin ba ta ku kake yi ba ba ma sa burge ka to balle ta na kuma lokacin da mutuwa ta yi kaga duk waɗannan ba za su amfani ka ba da tarin yaya da tarin dukiya duk ba zai amfani ka ba haka nan kuma za ka shiga cikin kabari da dai ɗan wannan alawayyan in ma an baka wani abin da ya wuce shi duk aikin kawai ne ba zai amfani ka ba in ka ɗauka irin yadda kafirai suke yi su ƙawata guri su faɗaɗa shi su yi ɗaki cikakke a sa fanka a sa kayan ala duk wannan shiririta ne ba zai amfani mutum da komi ba to mutum ya gane wannan cewa ni'ima ce mai gushewa wa ni'imatun ha'ila kuma wata ni'ima ce wacce take tana da iyaka arada Allah an yaftabir biha ibadahu abinda Allah ke nufi da ni'imomin duniya shine jarabci bayi ya jarabci bayinsa duk wata ni'ima da ka gani Allah ya kawo ta a duniya to manufa ita ce a jarabce mu bayi a ga zamu amfani da wannan ni'ima mu kyautata ko zamu kangare wanda ya kyautata ya ci jaraba wanda ya munana ya faɗi inna ja'alna mahalla ardh zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala aka Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya duka ababen da ke duran ƙasa ne domin mu yi muku jarabawa wata ayin ya tabbatar da cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum duka dai ana cikin wato ɗakin jarabawa ne ya ce wa qalilun min ibadihi shakur kuma kaɗan ne a cikin bayin Allah suke nuna godiyansu akan waɗannan ni'imomi da Allah ya musu ma'ana suke nuna godiya ba godiya kawai da fatan baki ba zuciyanka ta kudurta maka cewa tabbas Allah ya yi mini ni'ima bakinka kuma ya tafurtawa ba za ka kangare ma Allah ba sannan gaɓaɓɓanka kuma su zabura su yi ta yin abin da Allah yake so gwargwadon abin da za ka yi wannan ita ce ni'ima dama gaɓuɓɓa uku ne suke tabbata godiya gaɓuɓɓa uku ne suke tabbatar da godiya akan ni'ima da zuciya zuciya ce ta karanta maka ni'imomin da Allah ya yi maka ce ta karanta maka kai ta auna kanka da waɗanda ba su samu waɗannan ni'imomin ba harshen kuma ya tafi sannan mu ga gaɓuɓɓanka suna aiki da abin da shi wanda kake gode ma ya umarce ka da shi wannan ita ake kira godiya wani daga cikin mutane ya sami ɗaya daga cikin tabi'ai ya kai mishi kukan cewa shi talauci ya ishe shi rashi ya ishe shi kullum babu kullum babu ya ce to ba damuwa yanzu zan roƙon maka Allah subhanahu wata'ala ya karɓi idanuwanka guda biyu ya baka miliyoyin kuɗi ya ce a kara fara daga fatima yunus bin ubayd aya ne daga cikin ayoyin Allah gurin tsoron Allah ya ce a kara fara ya ce to zan roƙi Allah ya karɓi hannayenku guda biyu duk su shanye amma Allah ya baka miliyoyin kuɗi ya ce a ya ce to zan roƙi Allah ya baka dukiya mai yawa amma kuma a sa ƙafafunka su shanye ya ce a amana ya ce to Allah ya maka ni'imomin da ba su da iyaka ba za a yi ƙididdige su ba amma kai nan kana auna kanka wa cikin talakawa kai kana auna kanka cikin talakawa yau ka kwanta da daddare Allah ya azurta ka kai bacci sai karfe 4:00 da rabi za ka tashi ba karamin ni'ima ba ce wanda ya rasa bacci sai ya je sakaci an auna shi a ga abin da ke hana shi bacci daka bacci ma kaje ka kwanta ka samu kai bacci ni ima ce bakko amma da dama ba ma gano ni kaje ban daki zaka yi fitsari Allah ya baka iko fitsarin ya fito lafiya ni'ima ce amma mun ba ma gane ba yau kana zaune a ce tashi kawai kayin kwara ka miƙe ka tashi ni'ima ce wallahi akwai mutumin da yake in ya zauna yanzu aka ce tashi to sai an taka makami ba dai zai ko inda yake zaunin nan kawai miƙe ba zai yi ba sai ya koma ya kalli yamma ya kalli nan ya dama can ya kaikaita can ya numfasa ya huta to da haka ne ba za a samu ya miƙe kai ko Allah madaukakin sarki ya baka dama kana jijjiwa yadda kaga dama amma wani yana ganin har yanzu shi fa Allah ne masa ni'ima shi yasa kamar yadda nake cewa kana iya samun wani saurayi ka ce mishi kai bawan Allah ka gode wa ni'imomin da Allah ya baka zan ce maka ni'imar me ni'imar me kuma mun taɓa yin wannan ne da wani mun ce malam ku gode ma Allah Allah ya muku ni'imomi da gafarta ma da ni'imar me ne Allah ya bani kwata-kwata bai gane ni'imar da Allah ya masa bai gane ni'imar da Allah ya masa ba ni'imomin Allah suna da yawa amma mutane ba sa gane yanzu ɗauki haihuwa ni'imar haihuwa da dama mutane suna ganin mutu dole ne mata na ta haihuwa dole ne wallahi ba dole bane akwai bawan Allah da na sani matarsa ba ta haihuwa tsawon lokaci kudin da ya tafi Germany akai ma matan wani irin hadata shi wannan dan ma ko wani halal ne ko wani irin dani dai an dai samu an hada wannan dan a cikin matan aka rene shi amma sinadaran da aka samu aka hahada shin da gaske ma sinadarin yana da alaka da miji da matan ko kawai a gari aka ji aka roro an dai zo an rene da a cikin matan a Germany kuma aka haifo dan miliyoyin da aka kashe akan wannan na san shi ne kamar rana ke kara ga yamci wa wannan wanda aka haifa din shekaran ta yau 14 wannan lokacin an kashe miliyoyi da yawa to ashe kai da Allah ya baka da ba ta da miliyoyi ba ashe miliyoyin kudi Allah ya baka ko ba haka bane miliyoyin kudi Allah ya baka shakan numfashi da kake gani kana renawa wani yana nan kullun sai ya biya kudi an sa mishi oxygen kullun sai ya biya kudi ashe kai da kake shaka yadda kaga dama ka shaka da safe da rana da yamma to akwai ma lokacin da baka shakan numfashi to ashe ni imomi Allah ya maka maka gane ba to shine ma ne yake cewa wa qalilun min ibadi ash-shakur kadan ne daga cikin bayin Allah suke godiya akan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu yace qala nifawai daga cikin manyan malaman nahwu yake cewa idza ma ka saka dahr fawl musahati wa lam yakhlu bi qutin yahla wa ya'zib فلا تغبطن المترفين فإنه على حسب ما يعطيهم الدهر يسلم يتشي إذا زامني حكا يكاو شعوان إذا ما كساك الدهر فوض مصيحة إذا زامني يزل إيكا دتفاك اللافية إذا زامني يزل إيكا دتفاك اللافية أما بدي فيك ما تاك من دي روح وتا سيقر idza ma kasaka Allahu firbal sihhati wannan yafi daki ba ad-dahr ba ad-dahr zamani shi ma Allah ke juya shi fa inna Allahu huwa ad-dahr Allah shi ke juya zamani to mu karanta shi da wancan idza ma kasaka Allahu firbal sihhati idan Allah subhanahu wataala ya lullube ka da tufatin lafiya firbal kenan sarabiluhum min qadran hukm min dirwatil qur'an sirbal shi ne riga ko tufafi idan Allah ya lullube ka da tufafin lafiya walam yakhlu min qutin yahla wa ya'zib kuma wannan tufafin da Allah ya lullube ka da shi biyo pinta daga abinci na halal mai tsarki ne daɗi ba shine walam yakhlu min qutin biyo pinta daga abin masarufi ya halala halal mai tsarki mai kyau mai daɗi wa ya'dilu mai daɗi wanda zaka ci shi dai ya amfane ka gangan jikinka ya kuma hana ka bara ya hana ka wuko wato idan Allah ya baka lafiya ya kuma baka abincin da zaka ci na halal ya kuma baka wannan abincin wanda zai amfane ka sai ce fala tarbitanna almutarafina fa innahu to kada ka kuskura kai ta fatan abin da ƴan sharholiya suke ci a duniya kamar ka ce Allah ya gama maka komai a duniya kar ka tsaya kana fatan wani abu wanda ƴan sharholiya suke ci yace fa innahu ala hasbi ma yu'tihim dahab irin yadda kaga zamani din nan ya zo musu da wannan dama ko irin yadda kaga Allah ya ba su irin wannan dama to yaslib ana nan kuma zai kwaci idan kurushe aka baka akwai dattijantaka zaka zo daga nan tsufa ta idan lafiya aka baka cuta na nan akan hanya daga nan sai mutuwa in dukiya aka baka lokacin da za ka yi baran-baran da dukiyar taka kamar yadda na ji malar ranar yana fari kwafa ba yana faɗin cewa idan ma ka mutu idan da a ce ƙila ko jini na ɗan fitowa daga jikinka ko ruwa yana fitowa daga jikinka iyalanka za su ce da Allah kar a kai ka main palo a kai ka stone a kai ka stone ko a aje ka a gari ai yanzu ba a gari ji ai yanzu an kusa manta da maganar gari ji a kai ka sto ko a kai ka gari ji can ne za a aje ka ha a ce ga ɗakin a raji ga falon shi a ce ai zai bata ɗakin zai bata ma ƴaƴa da mata da sauran magaja za ka bata musu carpet za ka bata musu gado da katifa da haka yanzu wannan dukiyar ta zama ba taka ba ta zama ba taka ba idan ka riga ka mutu dukiyanka inda za a yanyana ta Allah kaɗai ya san wanda zai amfana da ita ko wani bawan Allah a nan kusa ɗansa ya zo yana gaya mani ya ce na ce ma baba ya ce malam baba na yana da kuɗi sosai yana da kuɗi ya ce amma na yi ta gudu baba don Allah cikin filayen shi ba da wani fili a gina masallaci yaƙi hadde da ƙarshe ya ce ba zan bayar ba in kuna jin wannan in na mutu ko fai ka ji fitar rabo da yana da rabo tun da rayuwar ta zo ƙarshe sai ya ce to bari in taimaka alkhairi su ƴaƴansa suna to baba da me zaka ban mu ya ce na baku hannun Allah amma ina sai ce musu ba zai yi masallacin ba in na mutu ku kwai wannan kawai alamun ba shi da rabo kuma yana mutuwa ɗaya daga cikin matarsa da wani daga cikin ƴaƴan nasa suka yi anguwa suka ba da filin da aka gina masallaci yanzu haka ana nan ana sallah masallaci amma uban ba shi da rabo ko mai falal da hajji in ma Allah bai sanya shi cikin masu zaman kasa ba kenan kiri-kiri dukiyar tasa da yake dukiya da ita ta zama ba ta sama ana cewa yana da kuɗi amma duk kuɗin banza tun da bai aikin alkhairi ba to shine ne yake gaya maka cewa idan dai Allah ya baka wancan ni'imomin ga lafiya ga abincin da zaka ci to me ya rage maka kuma kamar dai yana fassara wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi inda hukuti yaumihi wa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha hadisi ya duk wanda Allah ya bashi aminci a cikin society sannan ga lafiya a gangan jiki ga abincin da zai ci a yinin nan a cikin wannan yinin da yake yana da abincin da zai ci to kamar an tattaro duniya ne kwanta da kwarkwatanta an danka masa bai rasa komai ba to haka ka'idar jiki in dai Allah ya maka waɗannan abubuwan to ka karba ka gode ma Allah kar ka tsaya kana tabe da kai kana ta fatan kai ma sai ka shiga cikin mutane iri kaza iri kaza iri kaza duk irin waɗannan mutanen su ma yau da kullun sai ya raba su da abin da kake gani idan ka dauko uwar kyawawa yau an daina maganar ta sai dai ai maganar wata a zamanin shekara 50 kila a nan yankin in ana maganar kyawawa kila za a ce da hajiya wance da hajiya wance da hajiya wance yau in ka ga wannan hajjin da ake magana su ne kyawawan shekara 50 sai ka kwashe da dariya ka ce wannan mahaukata ne ko masu hankali ne suke kidaya wannan a cikin kyawawa an ci kyan an ci an cinye an gama da wannan mutum kyan to haka nan ka ɗauko wanda ka sani mai kuɗi shekara 30 a baya yau ba shi ne mai kuɗi ba ba shi ne mafi kuɗi ba a zamanin baya waɗansu mutane ake faɗi a kuɗi ka ɗauka a garin nan akwai wani daga cikin dattawanmu nan ya gaya mani cewa shekara kaza ya faɗi adadin shekaru ya ce duk nan yankin mota kwana ɗaya ce kawai yankin nan da kake gani yankin nan ya ce mota kwana ɗaya ce shi ne a gidan Alhaji Wani shi kaɗai ke da mota to yanzu in ana son a wahalshe ka yanzu a baka ƙididdige motocin nan yankin an baka aiki mai wahala motocin da ke nan yankin an baka aiki mai wahala to ga yanayin duniyar ta bulbulo to amma fa duk wanda kake jin ana magana shi nan jiya mai kuɗi ne jiya mai kaza jiya mai kaza yau duk sun zama tarihi ɗaiɗaikun su ne suke da rai masu ran ma a ciki yanzu ba ta mota suke yi ba suna fatan gamawa lafiya ne Allah ka sa mu gama lafiya mallaka ya ce wahadaru matali fasara ku tsorace ku yi taka tsantsan da mahallaka na asara wato wannan mene sunan shi fashaka ko almabazzaranci ku nisanci mahallakan da ke cikin almabazzaranci wasu a akibati taraf da mummunan makoman da fashaka da sharholi yake haifarwa فإنهما يعقبان الفقر وإنما قالوا لي غدا بيو da الصرف da الترف kunje sunan su iri daya miya gun cututtuka ne da الصرف almabazzaranci israf ko da الترف holi wal shaguliya to yace waɗannan abubuwan guda biyu suna gadar da talauci ko dai tun a duniya ko kuma su talauta mutum daga rahamar Allah su talauta shi daga ni'imomin Allah ranar tashin alkiyama wa yuzillani riqab suna kuma kaskantar da wuyaye duk wanda ya sa makan sauraron abubuwa guda biyu to sai ya zama kaskantacci domin inda bai kamata ya rasa ba zai rasa inda bai kamata ya sunkuya ba zai sunkuya inda bai kamata ya miƙa hannu ba sai bi ba kuma wannan kaskanci da wadakanci wa yafdihani ahalha kuma wadannan matsaloli guda biyu suna fallasa suna kunyata wadanda suka yi su fanti da su alai ce wa tarafu wa in kana mazmuman fi jami'in nas yace a tara duk da kasancewar ta abin zargi ne cikin dukkan mutane gabaki ɗaya kowa aibi ne mai girma mutane su zama suna da wannan mummunan dabi'a illa annahu fi haqqi talabati al-ilmi wa du'ati akthara dhamman dhamman afwan yace sai dai a cikin al'amarin daliban ilimi da sauran masu da'awa to yafi tsananin zama abin dare yafi tsananin zama abin dare duk wanda aka same shi a cikin attara to abin zargi ne ai mun karanta zargin shi muke ta karantawa wata da wata to amma a ina ne asara abin nan attara yafi zama aibi abin kunya abin Allah wani shine idan aka same shi cikin daliban ilimi to ballantana malaman su in aka same shi cikin masu da'awa a cikin addini to sun gama yin abin kunya masu da'awa zuwa ga aiki zuwa ga Allah sai a same su yanzu sun koma kawai rigi-rigi suke wurin tarin duniya yanzu ma'aunin da ake auna ka a matsayin ka na mai da'awa ko a matsayin ka na dalibin ilimi ma'aunin darajar ka shine abin da kake da shi na dukiya wannan kuma ya sanya su kuma su kai ta fafutuka wurin tarin dukiya to wannan yafi zama abin kunya mallan kaman yana rayuwa a Najeriya cewa hadal marad kadin tashira bainan nas ammati mukhassati yace wannan cutar ta yadu a cikin mutane daga magarin su da zababbun su daga magarin su da zababbun su wa qalla an yuslima minhu ahad kadan ne kake samu wanda zai kubuta kadan ne kake samu wanda zai kubuta kaga irin yadda yanzu masu da'awa ake yayin shin kwalliya caba kwalliya ne kawai ba ka kautawa kwalliyan yau tafi na jiya na gobe za ki tafi na yau da haka wannan nan ne kawai kuma daraja take ai an faɗo wannan shi yanzu wannan shi ne ma'auni to an faɗo ko a duniya yanzu idan mutum bai fito kyal ba to koyi magana sai a dauke ta banza sai a dauka me yake da shi haka yan duniya suke sai kuma su kuma masu da'awan sai su kuma suka biye wa yan duniya kan wannan matafiya abin gunan ban al'ajabi gunan ban takaici Qur'ani ya gaya mana dama su tadin yan duniya kan wani annabi da suke cewa laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak wanda abubuwa guda biyu laula unzila alaihi kanzun in ana so mu dauka annabi ne da gaske manzo ne na Allah to a aiko shi tare da kanzun tuskan dukiya magan shi mai kudi mana aw jaa ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika yazo yana rufa masa baya da haka mu ganshi yana da bodyguard mana mu ganshi duk inda yazo ana bin shi mana irin kun gani da haka ma'auni biyu kenan na yan duniya yadda za su gane wai kai babba ne a ganka kana da kuɗi sannan kuma a ga cewa akwai masu rufa maka baya duk inda ka je akwai wanda suna bin ka kana gaba tinkin ana raka ka so abinda yan duniya suke so kenan in ka samu wannan to ka zama babba na gaya muku cewa akwai wani gari da aka taɓa gayyatar wani daga cikin yan uwa ya je wa'azi a daidai lokacin da yake akwai malaman da take karantar da su a garin nan ti ta godo su ba da matansu a karantar da su amma mutanen garin sun yi to da Allah ya sa da rago kawai sai ta gayyaci wani daga cikin malamai sai ta ce ya zo ya musu wa'azi sai ya tafi da motarsa to da yake yankin karkara ne haka da ya je sai mutanen karkara ce wani babban mutum ya ga ina zai je hala gidan sarki zai je ai da gani bakon sarki da ya zame ko ina ba sai makarantar islamiya to kafin ya gama wa'azi labari ya bada gari cewa ina wannan malama da ke karatu ke wa'azi to ai yanzu wannan malama ita ta gaito wannan babban mutum aka ce kai in ko haka ne to karatun ta na gaskiya ne shikenan ka ji ma'auni in ko dai har makarantar ce ne saka ce yanzu darajar da ya kai ta gaito manyan mutane to karatun ta na gaskiya ne shikenan ko sai ga dalibai mutanen gari sai suka ta turo daliban su a matayen su da ƴaƴayen su saboda mene wannan malama tana da kansu ko kuma tana da auja a ma'ahu malak ko kuma tana da waɗanda suke a bayanta wannan ma'auni yan duniya ne idan yan duniya sun zurma cikin wannan shiriri ta masu ilimi ɗaliban ilimi da masu da'awa a tabarkin Allah bai kamata su faɗa wannan shiriri ta amma kuma dai ga matsalan da tana faruwa kaji abin da malai cewa qal wa qalla an yuslima minhu ahad ɗaiɗai kun malamai ne da masu da'awa suke kubuta daga wannan kun san wani abin da zai ba ku takaici kwanan nan muke magana a aikin hajjin nan da ya gabata akwai wani malin waɗanda suka je aikin hajjin sun tabbatar mana da malin wani in yana wa'azi yana tasiri ga mutane kuma duk an san haka aka ce za a je a yi ma alhazai wa'azi malaman suka shirya za su je to sai shugaban malaman sai ce wa da kai ba zan saka wa'azi ba me yasa saboda rigan da ka saje ita ka maimaita yau don Allah malamai irin wannan ya dace rigan da ka sa jiya ita ka maimaita yau da ka yanzu wannan ya disqualifying din shi ya zama malamin da zai wa'azi duk iya irin amfanin da za a yi da shi yau ba za a zabe shi yau aji to yanzu kawai abin da zai zo cikin ran wannan mai da'awan cewa ashe haka ake wa'azi duk rigan da ka sa yau to ka maimaita ta gobe in ka maimaita ta to wa'azin ka ba zai tasiri to haka kuma muka gina al'amuran kuma haka muke tafiya shi yasa da haka idan zaka je wa'azi ko zaka je wani karantarwa sai ka caba kwalliya in bai fina duk wanda ke wurin ba to kada wanda ke wurin na shefi naka to ko kuma wannan lokaci idan aka zo mai wa'azin ya zo da irin wannan sifa ko mai karantarwan ko malamin to a lokacin nan ya zo da gaskiya meye gaskiyan shine shigan gangan jikinsa qala jita bil haqq kado wannan abin banta kai ci yanzu gaskiya a riga take wallahi da gaskiya a riga take da sayyidina umar kenan ashe da bai fado ta gaskiya ba ai duk da ku muka karanta a nan irin yadda yake to haka rayuwar al'umma mu ta koma shi yasa muka koma muna tafafuta ka sai mun tara sai mun duka fitowa kel babu wata nakasu a ciki to sannan in mutum ya kai yana ganin to yayi daidai malam yace wa khairul umur huwa tawassul mafi alkhairin al'amari dai shine tsakaitawa ai duk mun karanta irin wannan a baya tsakaitawa ba za ka zarfafa ba wurin kyalekyalen duniya ba kuma za ka yi watsi da kyalekyalen duniya ba gabaki daya ina za ka tsaya tsakiya kadaran kada in yau an samu gobe aka rasa abota a nima a wurin Allah in yau an caɓota sosai gobe a fito ɗalibta sosai kuma kar jiyanka da ka caɓa kwalliya ta bi maka yau da ka fito a matsayin ɗalibi a yau sai ka rena kanka ai duk na fito a yanayi iri kaza jiyanku da ka caɓa kwalliya sai kana ganin kanka babba in dai aka saba haka kuma an faɗa cikin wannan cutar Allah ya kyauta da haka huwa tawassul wa adam al-ifrat fi mulazamat at-tayyibat kar a wuce wurin lazimtan dadadan abubuwa dadadan abubuwan da ajin makaranta shi a cikin tarihin sayyidina Umar da ababen ci da ababen sha da ababen sawa to kar a wuce wuri ya kasance kai tutur abincinka na samai kai tutur tufafinka na samai tutur abin hawanka na samai in an dan taba wancan a dan taba wannan a taba wancan din ai godiya ga Allah a taba wannan din a nima a wurin Allah fa innahu yu'addi ila tarafwa wal bata idan mutun ya zama shi tutur shi yana kawai cikin dadadan abubuwa yake kullum wannan zai bayi zuwa ga sharbuliya zai bayi kuma zuwa ga fankama wala ya'manu min al-wuqu'i fi shubuhat kuma duk wanda ya dauki irin wannan salo ba zai aminta ba ya kubuta daga shubuhi fa inna man itada zalika saboda duk wanda ya saba da haka kada la yajibu ahyani akwai yiwuwar wani lokaci ya rasa fa la yastati'u sabr an sai a wannan lokacin ya kasa hakuri fa ya qawfi al mahdhur sai kaga mutun ya fada cin ajin da shari'a ta hannu yanzu Allah ya jarrace shi da rashi shi kuma ya riga ya saba da irin wancan rayuwa zai tuni mun wata hanya zai koma rayuwarsa ta da da aka koye ci haram wani ya shiga kungiyar asiri wani ya zama kawali wani ya aji hanyar Allah ce kai bari ko maka ji neman bi ɗan siyasa ne bi na wara guna mutum ya daina takatsun kan kwata kwata sai ya koma da halal da haram duk kawai a kawo shi ne a كما أن من منع نفسه من جميع الطيبات كمركم يدي زمتوشي وشكوندي حنا مكانسا قباكي دين جن دائي قد يفضي إلى التنقى أنكم مزي بايو زوا بطنن الدين تنن الدين التنقى لما قال الله هلك المتنقعون ما تنننت الدين ما تنننت هوا أرايوا سن هلكا idan mutum ya zama yana haramta ma kansa shi ba ruwan shi da cin kwalliya shi ba ruwan shi da cin mai dadi shi ba ruwan shi da hawa mai kyau to wannan kuma in mutum ya wuce wuri shi ma to zai kai shi zuwa ga at-tanaffu wa huwa at-takallum shine matsa makai al-mu'addi ila al-khuruj an as-sunnah al-manhiya sai kuma ya kasance wannan ya bayi zuwa ga ya fitar da shi daga sunna wanda kuma shari'a ce hani akan haka عليك نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا ونرفع الله سبحانه وتعالى يكوت النيو يم وذرياتنا جذراء ما الله كوت تاسو وأن يجعل عيشنا كفافا الله كسنير يوم تزم كفاف كان أبن دي كدران كده وأمرنا سدادا الله كسنير دكا الأمر يزم أديدي شيء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan shine karshen al-tara to muna fata inda muka gama da al-sharaf al-littafi Allah ta samu da gama da ita a cikin zakatun mu abin da ya rage mana shine mu dauki kishiyarta mu zama mutawassitun abinda muka samu na ni'imomin Allah mu gode mu ci mi sadaka mu yi addini mu zumunci kar ya mantar da mu gidan lahira abinda muka rasa mu da al'amarin mu ga Allah mu roƙi Allah subhanahu wataala shi mai iko ne akan ku wannan shine zamu ga insha Allah ta'ala sai kuma zama ta gaba sai mu shiga matsala ta gaba al-jidal wal mirab fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu